Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarren ma a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai Alpha Radio kuma su a Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumal daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku cewa an samu baraka a babbar jam'iyya mai mulki ta APC a Najeriya kuma kan wannan batu ne ma za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke kallon wannan baraka da aka samu a jam'iyyar APC Lambar mu ita ce 202-205-6555 sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da dare Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yau Alhamis ya sake dannawa zuwa Koriya ta Arewa don sake ganawa da shugabannin kasar akan maganar wargaza shirin su na neman makaman kare dangi na nuclear a daidai lokacin da wasu rahotanni da hukumomin bincike na Amurka suka bada ke nuna cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana kara kaimi wajen kara kera irin waɗannan makaman Shire Pompeo wanda shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa aikin tabbatar da nasarar yarjejeniyar da aka cimma a lokacin taron kolin da yayi cikin watan jiya da shugaba Kim a kasar Singapore a gobe Juma'a ne zai isa can birnin Pyongyang don wannan ziyarar ta kwanaki biyu wacce kuma ita ce zuwan sa na uku a can ta Koriya ta Arewa akan wannan lamari hasashen da aka yi na cewa za a saki samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya gobe Juma'a ya ƙara jefa jami'an ƙasar Thailand cikin hanzarin kokarin ceto tawagar wasu matasa 12 ƴan ƙwallon kafa da suka makale a cikin wani kogon wanda ruwa ya toshe hanyoyin shiga da fita nashi wannan ya sa ma'aikatan bada agaji da ke famar tsamo yaran suka warwatsu a yau Alhamis don neman wasu hanyoyi na daban da za su fito da su daga cikin kogon mai suna Tom Long wanda ake kokarin bude hanyoyin sa don ruwan da ke ciki ya fice yaran da tun ran 23 ga watan jiya na Yuni ne suke cikin kogon bayan da ruwa ya toshe hanyar su ta fita daya daga cikin matakan da ake tunanin dauka shine a kyale su sai ta zama a cikin kogon har sai ruwan da kansa ya kwarara ya fice abinda zai iya daukan tsawon watanni 4 daga yanzu Gwamnatin kasar Pakistan ta nemi kungiyar mayakan Taliban na Afghanistan da su yi na'am da yarjejeniyar sulhu da gwamnatin Pakistan ke yi musu ta yi kuma Pakistan din ta yi watsi da kokarin da Amurka ke yi na ita kadai ta zauna ta shirya sulhu a tsakanin bangarorin na Afghanistan masu adawa da juna na gwamnati da Taliban din a wani taron haduwa da manema labarai na mako da yayi akan hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Pakistan Muhammad Faisal ya sake jaddada cikakken goyen bayan gwamnatin kasar tasu akan yunkurin da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani yake na neman yin sulhu da mayakan Taliban da kuma kawo ƙarshen masifar tashin hankalin da Afghanistan ta share shekaru tana fama da shi To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyarar aiki Birtaniya ranar 12 ga watan Yulin nan. Wannan ita ce ziyararsa ta farko a matsayin shi na shugaban kasar Amurka zuwa kasar Birtaniya. Ziyarar dai zai kai ta wato ziyarar da zai kai ta aiki ce ma'ana ba za a gayyace shi ya hadu da sarauniya Ingela Elizabeth ba an yi ta jinkirta ziyarar biyo bayan adawar yan siyasa da adawar dubban mutanen Ingela waɗanda suke shirin yin zanga-zanga akan tituna domin kin amincewa da wannan ziyarar da shugaba Trump zai kai. Wata ƴar ƙasar Ingila mazauniyar London mai suna Terry ta faɗa muryar Amurka cewa zan fito domin nuna adawa ta akan ziyarar da ake shirin yi. Ni ba mutum ce mai son nuna ra'ayina a bayyana jama'a ba, amma a gani na bai dace a ce yazo ba. Magoya bayan shugaba Trump na fargabar cewa ta harkan zanga-zangar na iya doshe tasirin ziyarar tashi a can Burtaniya. Kasar Ethiopia ta kori jami'an gidan yari guda biyar a wani kurkukun da kungiyar kare haƙƙin 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi, zargin ana aikata rashin imani daga aiki. Sakamakon wani rahoto da ya nuna yadda ake cin zarafin mutane da take musu haƙoƙinsu a gidan yarin Ugandan da ke yankin Somalia da ke gabashin ƙasar ta Ethiopia. Ɗaya daga cikin jami'an biyar da aka kora daga aiki yau Alhamis shine ma shugaban gidan yarin. Rahoton ya haɗa da shaidar fusunoni da ke gidan yarin waɗanda suka bayyana cin zarafin da musgunawar da ake musu ta hanyar keɓantar da su cikin wani kunci da kuma hana su samun kulawar lafiyar su da abinci.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, an samu baraka a babbar jam'iyya mai mulki ta APC a Najeriya, inda ta kai har ga cewa wasu 'yan jam'iyyar sun bangare ko kuma sun koma gefe, sun har yanzu dai suna cikin jam'iyyar. Nasir Adamu Elhikaya ya haɗo mana rahoto kan wannan batu.
And so we came out finally when we saw that we waited for 3 years, hoping that things would change, those things never changed.
Mun jira tsawon shekaru uku ko lamura za su gyaru a APC, amma ina ba za su gyaru ba. Shi yasa muka ɗauki wannan mataki na mubaya ga wannan shugabanci na APC da aka yi wa garan Bawul. In ji shugaban sabuwar PDP Kawu Baraje biyo bayan samun ɓangare a APC.
Abba Malami Taura, Deputy National Auditor from Jigawa State. Honorable Kayo De Omotosho, National Treasurer from Kwara State.
Nan shugaban bangaren APC ne Buba Galadima ke ambata sunayen 'yan majalisarsa da ya ce su ne shugabannin APC na hakika. Buba Galadima ya ce an sha ɗaure shi a sanadiyar maraba ga shugaba Buhari, inda aka kulle shi a ƙarƙashin ƙasa. Ko gani rana baya yi, yana mai cewa rabin ƙuri'un Buhari duk a sanadiyarsa aka same su.
A matsayinmu na waɗanda muka yi sadaukarwa muka kafa wannan jam'iyya, ya dole ne a kanmu mu fito mu gyara. Ko ana so ko ba a so, don wannan jam'iyya ba ta mutum ɗaya bace, ba ta mutum uku bace, ta al'ummar Najeriya ne. To wannan yaƙi na gyara wannan jam'iyya shine muka sa a gaba, kuma in Allah ya yarda za mu tabbatar da shi, don mu muke da goyon bayan al'umma, kuma al'umma sun yarda cewa abin da muke ba don kanmu muke ba, don su muke yi.
Yan APC masu mubaya ga helkwatar jam'iyyar irin Adobuni Yadi na caccakar Buba Galadima, da ganin wannan mataki nasa ka iya haddasa rudani.
Muna jin nauyin Buba Galadima ba kaɗan ba yau babba shi ne oga, ka ba shi shawara ya ɗaga wa Buhari nan ƙafa, shi ya introduce ɗinsa. Ai, tonon asirin irinsu da Buhari ya minista babu su, masu ba su kuɗi su ce a safonko ne.
A ruwaito kakakin jam'iyyar Bolaji Abdullahi na cewa za su yi nazarin bayanin wannan ɓaraka don mai da martanin da ya dace. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adam Elhikaya, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon wannan baraka da aka samu a babbar jam'iyya mai mulki jam'iyyar APC? Lambar mu ita ce 2025655. Kada a manta a fara sawa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waka.
bisa ga na sani mu zama ma'adin kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani yau Najeriya a sahun manya mu da mu girma majuna da Sudan sai in ga ya muku su sun yi kasasta ba sun raba sun zarta shiga uku kullum rujuma suke da juna sai in fada muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alasha buga na batuna da Sudan sai in ga ya muku su sun yi kasasta ba sun raba sun zarta shiga uku kullum rujuma suke da juna sai in fada muku
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun sami kiran mu na farko daga Jos wani ne akan layi
Ahmad Abdul Hamid mai ta ne
Amin wa alaikum assalam Mala Ahmad muna sauraron ka menene ra'ayinka kan wannan abu da ke faruwa a babbar jami'a ta APC
To gaskiya wannan abu da yake faruwa a babban jam'iyyar APC shari'a ta Allah sauki wato lalle akwai waɗanda suke son su dama al'amura a kan wannan jam'iyya saboda haka ina ba da shawara lalle waɗanda suke da wannan ra'ayi su dawo su ba da haɗin kai da shugaban ƙasa domin jam'iyyar nan ta ƙara ci gaba
To Mallam Ahmad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Nasarawa ne akan layi daga Nasarawa
Daga nan lafiyan bare-bari mai magana Bashir Tela ne To a gaskiya yana da kyau kwarai da gaske masu adawa da shugaba Muhammadu Buhari a cikin wannan jami'a su dawo da baya a yi tafiya tare kuma yana da kyau ita ko kuma ce shugabanni sababbi na APC yana da kyau a ja waɗannan a jiki domin a tafi tare amma idan suka ki yana da kyau a bar su mu kuma a kowane lokaci muna addu'a Allah ya tona mana asirin waɗanda munafukai ne a cikin wannan jami'a kuma Allah ya karama babu Buhari lafiya
Malam Bashir Tela kana tare da mu To da alama Bashir Tela ya katse duk da yake da ya zo karshen To ga kuma samu kira daga Zamfara wani ne akan layi daga Zamfara To da alama Maiduguri ne wani ne akan layi daga Maiduguri
Sallah boka ka ji wani daga Maiduguri
To Mallam Sallah muna sauraron ka menene ra'ayinka kan wannan abu da yake faruwa
Eh wannan abu da yake faruwa mu bai ba mu mamaki ba saboda tun kan farko da masu su buga galadima ba su wayi bayan Buhari ba mun sani saboda haka yanzu suke so duk irin abubuwan da wallahi da zasu yi su ga sun kafi ka sa abun zasu yi
To kace tun farko to buga galadima ba ya ai tafiyar tare da Buhari kenan tun farkon zabe za a campaign da a ce ko
Eh amma ai kowa ya san bangaren da yake tun lokacin ma shi yana cewa ba zai goyi bayan Buhari ba saboda Buhari ya ce ba zai tsaya zabe ba kuma ya zo ya tsaya
To ya zai a shawo kan wannan lamarin ga bangarorin guda biyu
Eh to sai dai kowa ya kai zuciya nesa su masu gani an bata musu shi kan mutum ai tara yake bai cika goma ba saboda haka duka kuwa sai dai a yi haƙuri a sasanta
to mun gode kwarai gaske Mallam Sallal da wannan ra'ayi naka bari mu je Naija wani ne akan layi daga Naija
eh Mansur Dauto
To Mallam Mansur muna sauraron ka me zaka ce kan wannan batu da muke tattaunawa
To ni ra'ayina gaskiya wannan matsala da suka sanyo gaskiya shi buga galadima duk shi suka rikita wannan abubuwa
Me yasa kace shi ne ya rikita abubuwa
To sai daɗe da shi ke tare da Buhari, daga baya kuma ya bani ta Buhari ya ce baya tare da shi.
To baka ga ba maki akwai wani abu da ya gani ne da yake bai mishi ba a matsayin shi na ɗan Najeriya mai ra'ayi da zai iya cewa wannan abu da ake bai kamata ba.
To abin da ya gani shi mulki da yake so.
To mun gode kwarai da gaske Malam Mansur, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Katsina. Wane ne akan layi da Katsina?
Abdullahi ne akan layi. Sakan ku da aiki.
To Abdullahi barka da sannu. Muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan wannan batu?
Abin da ke ra'ayi na shi Buba Galadima a zaman shi na dattijo bai kamata ya shiga cikin irin jayayya a yanayin da kasar nan take ciki ba. Na siyasa kamata ya yi in tsakanin shi da Allah yake sa a gyara ƙasa, to ya ba da shawarwari ma shugabanni masu mulki, ba ya fito ya yi jayayya don kawo barkar da za ta kawo cikas ga mulkin ƙasa ba. Wannan ban ji daɗin shi ba.
To ta wace hanya kake ganin za a shawo kan ɓangarorin biyu, wato ga jam'iyyar ta haɗe guri ɗaya?
To ita uwar jam'iyyar kamata ya yi kamar kwamiti da ta kafa a baya. Ta sake maido wannan kwamiti ya sasanta tsakanin ƴaƴanta, ba rigima irin wannan ba.
To Malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Jalingo. Wane ne akan layi?
Muna magana da Dr. Bala ne daga Jalingo fadar jihar Taraba.
To Dr. Bala, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina abin da yake tafiya a tafiyan Buba Galadima, mukan wannan abu sabo ne a wajen mu, saboda sun canzawa muna da tsohuwa a Taraba wanda mu har yanzu gaba daya mun kasa gane wannan tafiyar din. Saboda haka don Allah ina roƙon shugaba Buhari da shi Audu Obasin nan, don Allah ya gyara mana siyasar Taraba, don siyasar Taraba nan ita ta fi muni ma akan kudin Buba Galadima. Don Buba Galadima ka kowa ya san nufinsa, mun san siyasar Buba Galadima, amma siyasar Taraba ma ya kamata Auto ko biya duba wannan siyasa ta Taraba.
To Dr. Bala, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Niger. Wane ne akan layi daga Niger?
Ni ne ke kiran ka, Baba Hassan daga Bidda jihar Niger.
To Baba Hassan, muna sauraron ka.
Magana da muke yi akan wayannan mutane, kana jin zuwa mu talakawa ke na cewa duk wanda ba su da niyyar kirki a APC, Allah tona musu asiri, kuma mu fara ganin su, kuma Ubangiji Allah zai tona musu asiri. Magana na kenan.
To baka ganin gaba ɗaya bangarorin suna aiki ne bisa ganin cewar duk wani abu da idan a kawo ci gaba a ƙasa ga jam'iyya da ƙasa ma baki ɗaya?
Su saya mana su yi magana da shugaban ƙasa, ba su shi a kansu mana, bayan ruwan nan mutane ce za su ga abin nan, ba kana ji magana ko suna so su gurgaza abu kafin halin da muke ciki a Najeriya yanzu. Ai shi yake kawo fitinin nuwayi, inda suna kishi talakawansu ya kamata su saya, ba za su ma fito ba. Su wannan abubuwa ba su shirya kansu, amma wannan suna so su haddasa wasu abubuwa yanzu da ba za mu zauna lafiya, kuma su ne ba za su zauna lafiya ba insha Allah.
To Baba Hassan, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Sokoto. Wane ne akan layi daga Sokoto?
Sarin su ne gumi tilatan mahala.
To ma su musuna jin ƙara, ina tunanin rediyon ka ce a kusa da kai ko?
Ni shawarar da zan bawa, magana Buba Galadima ba gaskiya na ba. Saboda mi, saboda baya tare da Buhari. Domin Galadima
dan riki kashe rediyon ka tana kunna, ba ma jin kafa sosai. To da alama mun samu akasi daidai da yake da kokarin na sa ya kashe rediyon bai samu ba. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Suna na Sani Garba Sadi.
To Mallam Sadi, Allah ka share rediyon ka sai mu magana ko?
To
yawa, to me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa kan jam'iyyar APC?
Wannan batu gaskiya Buba Galadima dan siyasa ne mai ra'ayi sosai, kamar yadda ya sha wahala akai abun nan da shi na Buhari. Bai kamata a ce Buba Galadima yana cikin mutanen da Buhari zai yi baya-baya da su ba, wanda ko da bai zo yi bayan shi a wancan ba, ai jam'iyyar suke ma aiki gaba ɗaya. Ya kamata a ce ya jawo shi, ko da bai goyi bayan shi ba ya kasance ana neman shawarar shi. Amma Buba Galadima da kanshi ya ce shugaba Buhari ya sa security tun hana shiga cikin gidan shi.
To baka ganin to mallan sani baka ganin cewa me zaka yi goshara zaka ba su gaba ɗaya bangarorin biyu da su zauna su tattauna ko kuma goshara zaka ba su domin a samu haɗin kai ga wannan jam'iyya da cigaban ƙasa ma baki ɗaya.
Eh shawara da zan bada anan shine kamar yadda Buba Galadima ya ce ya kamata su koma zaɓuɓɓuka da aka yi na jahohi waɗanda ɗauki dora aka yi ba wai mutane masu jama'a aka zaɓa ba. So ya kamata a koma daga jahohi in ma zaɓen shugabancin ƙasa wannan na jam'iyya ya yi ta su koma jahohi ya su duba zaɓuɓɓukan da suka yi mutane masu jama'a ba su aka zaɓa ba an yi naɗe-naɗe ne wannan abu.
To ma sanin mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu zargarzaya mu je Kano. Wani ne aka layi daga Kano?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna Najeriya daga Kanon Dabo.
To Alhaji Musa muna sauraron ka. Kaga ji dai abin da ke faruwa a jami.
Ni ɗan wani abin da nake dubawa dangane da wannan al'amari damun APC tun da aka daka ne dole a samu wa'annan matsalolin. Amma ni abin da nake ba su bu Galadima da bangaren mai gida na Kwankwaso gaskiya al'amari ni ba zan goyi bayan su ma a ce su falle ko kuma a samu wata matsala ba. Domin yanzu idan suka koma ko da PDP suka koma ta gaba wani gidan jiya za a koma kuma ba wani kima da za su tara gara ma su yi haƙuri a cikin wannan jam'iyya. Amma Buba Galadima irin maganganun da ke faɗa.
To a gurguje ta ya za a shawo kan wannan matsala? Alhaji Musa a gurguje ta ya za a shawo kan wannan matsala?
Yawa to wannan abin da tunda gwamnati bai wuta uwa ce ga kowa ya kamata ta kira su a zauna a ji menene korafin su ne matsalar a cikin wannan al'amari domin ba fata muke a samu wannan matsala a wannan mulki na Muhammadu Buhari ba.
To Alhaji Musa Garo mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da dauga waya kamar ka kashin daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu fito zamu ba ku dama zamu bude muku layuka domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi kada ku manta gobe babu wani maudu'i da muke magana aka za ku iya kira ku faɗa duk abin da ke ci muku towa ƙarya. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a wagon mu na cewa karfe 5 saura minti 7 yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Wasu ‘yan wasan kungiyar Super Eagles na Najeriya biyu sun ba da tallafin kayan abinci da kuɗi ga marayu a jihar Sokoto a wata ziyara da suka kai a gidan marayu na jihar da kuma makaranta ta musamman ta kula da wasu yaran da suka rasa iyayensu a rikicin Boko Haram a jihohin Borno da Yobe da ke Sokoton. Abdullahi Shehu wanda ɗan asalin jihar Sokoton ne ya baiwa marayun tallafin buhunan shinkafa 200 da kwalin indomie 100 da sauran kayayyakin amfani yayin da Ahmad Musa ɗan jihar Kano ya baiwa marayun tallafin kuɗi naira miliyan 1,500. Yan wasan biyu da suka dawo daga Najeriya kwanan nan bayan ficewar ƙasar daga gasar cin kofin duniya a ƙasar Rasha sun kuma ziyarci gidan Kaso inda suka bada wani tallafin ga fursunoni kana kuma a yammacin yau Alhamis suka buga wani wasan sada zumunci na ƙwallon ƙafa a Sokoton mai alamta kaddamar da gidauniyar tallafawa marasa galihu ta Abdullahi Shehu. Rahotanni daga Najeriya na cewa shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya aminta da hukuncin kotun ƙolin ƙasar da ta jingine a Maju Pinnick a matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar. Wata jaridar ƙasar ta ruwaito cewa ministan wasannin ƙasar Solomon Dalung ya baiwa Pinnick umarnin ya bar ofis a makon da ya shige tare da yawun shugaba Buhari. Amaju Pinnick ya tare shugabancin hukumar a watan Satumban shekara ta 2014 bayan lashe zaben da aka gudanar a Wari ta jihar Delta. To sai dai kafin wannan zaben an gudanar da wani zaben a Abuja inda aka bayyana Chris Giwa a zaman wanda ya lashe zaben to amma aka soke shi daga bisani lamarin da ya sa Giwa din garzayawa kotu. A ci gaba da fafata wasannin gasar cin kofin duniya a ƙasar Rasha a gobe za a soma zagayen quarter final na gasar inda Uruguay za ta kara da Faransa kana Brazil take cireni da Belgium. Rahotanni na nuni da cewa shahararren dan wasan ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo ya amince da albashin fam 500,000 wato misalin fiye da naira miliyan 200 kuɗin Najeriya a kowane sati a daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen komawarsa a ƙungiyar Juventus ta ƙasar Italiya daga Real Madrid ta ƙasar Spain. Ronaldo ya yanke shawarar barin Madrid ɗin ne bayan kwashe tsawon shekaru 9 yana taka leda a ƙungiyar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin kasar Amurka ta amince akan bada tallafin gaggawa da taimako ga al'ummomin da ke fuskantar kalubale ko kuma kushiya saboda addinin su ko kuma kabilar suka fito ciki a yankin Gabas ta Tsakiya. Shugaban hukumar USAID mai tallafawa kasashen duniya masu tasowa ta Amurka Mr. Green ya wallafa a cikin jaridar Wall Street Journal cewa gwamnatin kasar Amurka ba za ta kauda fuskar ta ba akan wannan lamarin sai mutanen da aka zalunta an yi musu adalci kuma sun samu taimakon da suke bukata. Hukumar USAID ce aka dora wa alhakin bada tallafin gaggawa da kuma taimakawa waɗanda aka zalunta saboda addinin su ko kuma kabilar su ciki har da mabiya addinin Krista da Yazidawa. Dangane da hakan ne shugaban na hukumar USAID Mr. Green ya bada sanarwa cewa kudi fiye da dala miliyan 60 na dala Amurka ne aka samar domin kawo ci gaba da samun zaman lafiya a arewacin Iraki. Mr. Green ya ƙara da cewa kudaden da aka bada sun taimaka wajen ƙara gina makarantu, asibitoci, tashoshin wutar lantarki, rijiyoyi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira komawa gidajensu. Sai dai kuma a lokuta da dama taimakon yakan ɗauki dogon lokaci kafin ya kai ga masu buƙatarsa. Al'ummomi da dama da ke buƙatar taimakon a yanzu haka taimakon bai kai gare su ba domin kaucewa ƙalubale da ake fuskanta wajen bada taimako hukumar USAID. A yanzu haka ta suma ɗaukar matakin kai agaji kai tsaye ga mutanen ƙasar Iraki da ke fuskantar zalunci saboda addinan da suke bi waɗanda kuma ke cikin matsanancin buƙatar a taimaka musu. A duk lokacin da aka makara wajen taimaka waɗannan al'ummomin da aka zalunta tufa kamar ana ƙara kusantar kawar da su daga tsoron duniya ne. A ƙasar Iraki wajen kashi 90 na al'ummar mabiya addinin Krista sun gudu sun bar ƙasar shekaru 15 da suka gabata. Wasu ƙauyuka masu dabam-dabatun mutane tun shekaru a cikin tarihi yau sun kasance ba kowa a cikin su. Su ma al'ummar mabiya addini Yazidawa na ci gaba da fuskantar irin wannan al'amarin na kisan kiyashi. Yanzu ne lokacin da ya kamata a bada taimako a cewar Mr. Green na hukumar USAID wanda ya ƙara da cewa Kristoci, Yazidawa da sauran al'ummomin mabiya addinai daban-daban na yankin Gabas ta Tsakiya sun jima suna fuskantar wahaloli da kalubale da zalunci na lokaci mai tsawo. Kukansu da kiransu ya kai ga al'ummar ƙasar Amurka kuma yayi dalilin sa ƙasar ta tashi tsaye wajen nuna tausayi da imanin samu mafita akan lamarin. Al'ummomi da ke bin ƙananan addinai da ke ƙasar Iraki da kuma Gabas ta Tsakiya sun dogara akan mu don inganta rayuwarsu a cewar shugaban USAID Mark Green. Shirin Murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayanai, kuna iya tuntuɓar ko ku rubuta wasiƙa zuwa editorial VOA Washington DC 20237 USA. Kuna iya kuma karanta wannan editorial akan shafukanmu na gizo www.voanews.com/editorials.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice Sir Filu, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yau Alhamis ya sake dannawa zuwa Koriya ta Arewa don sake ganawa da shugabannin ƙasar akan maganar wargaza shirin su na neman makaman ƙari dangi na nuclear a daidai lokacin da wasu rahotanni da hukumomin bincike na Amurka suka bada ke nuna cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana ƙara ƙaimi wajen ƙara ƙera irin waɗannan makaman. Hasashen da aka yi na cewa za a sake samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya gobe Juma'a ya ƙara jefa jami'an ƙasar Thailand cikin hanzarin ƙoƙarin ceto tawagar wasu matasa 12 'yan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin wani kogon wanda ruwa ya toshe hanyoyin shiga da fita na shi. Gwamnatin ƙasar Pakistan ta nemi ƙungiyar mayakan Taliban na Afghanistan da su yi na'am da yarjejeniyar sulhu da gwamnatin Pakistan ke yi musu ta yi, kuma Pakistan ɗin ta yi watsi da ƙoƙarin da Amurka ke yi na ita kaɗai ta zauna ta shirya wannan sulhu.
To madalla a gaishe ki. To masu sauraro, domin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau Malam Suleiman, ni Sarfil Hashin Guman nake cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.